الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سايك سايروا أولنا مجلسينا فسر القرآن من جرمة أولنا مسلاتي ميتار على البركة مسلاتي من إلي مي تروست إسلام السنة أنا قدم مجوك لجهر برنو يومنا يمة قوما قوة رمضان شكلة دبو ديلة بريهدو دا أربع عند بك هجر مزو صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة wanda kuma ya dace da 27 ne ko ko 6 ne ko 27 ga watan 2 shekara ta 2026 alisabun bature muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ya datar da mu ya ba mu ikon fadar daidai karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kafin mu shiga karatu za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka yi aiki tambayoyin suna da yawa wanda ya sauka su za a amsa wannan ke cewa ni dan jihar Gombe ne a dan garin Malam Sidi abokina soja wanda muka yi training tare ya tura min naira kudi naira 4000 washegari Allah ya masa rasuwa kuma ban san kowa a gidansu ba malam yanzu ya zan yi to ya tura masa da alama mai fadiya abinda zai dukudin ba amma dai da alama sako ne ya bashi ko zai sa masa wani abu ko makamacin haka idan hakkin mutum yana gurinka yanzu wannan ya zama hakkinsa ne a gurinka yana da magada wannan kudin magada ne sai ka'ida a mayarwa magada naira 4000 nan don haƙƙinsa ne to kuma a nan irin wannan yanayi abinda ake so shi ne mutum ya yi aiki da fadin Allah fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya iyawa duk abin da za ka iya yi na neman labarinsa inda akwai abokanku da kowai training in Allah sa akwai wanda suna bugu daya sai su je can office dinsu a duba file dinsa su waye next of kin galibi idan ma'aikaci ne aka duba file dinsa za a ga bayanan ɗan uwansa to idan Allah ya sa aka samu za sai a tura wa magada to amma idan ka yi duk abin da za ka iya yi baka samu labarinsa ba baka samu wato bayani a kansa ba to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora rai sai abin da rai zai iya saboda haka sai ka bayar da niyyar sadaka a madadinsa in kuma daga baya ɗan uwansa suka bayyana to suka ce ba su yadda ba sai ka ba su naira 4000 kuma sadakar ta koma kai wannan ita ce ka'ida da duk wannan yana nuna mana hatsarin haƙƙin mutum hatsarin haƙƙi haƙƙin mutum cinsa yana da wahala wanda kowa yau ya zamanto abun wasa a yau wanda ke zamanin tambaya ta ita ce menene hukuncin dagawar murya ladan bayan liman murya shi ta wadatar to wannan abu ne kusan yanzu da yake sunna tsaya zuwa gari abu ne sananne ya yi ko masallacin yanzu da za ka je ne ladan yana daga murya bayan liman ai ba su da yawa ba ku su amma dai ko suna da yawa wanda ba su daga wasu masu suna da yawa saboda haka ai inna maju ila limamu li utamma bihi a matsayin ka na mamu kai kana koyi da liman ne ba da lalan kake koyi ba wai za kabbara ta kabbiro idan ka ji kabbarar liman ba ruwanka da kabbarar lalan ba sai liman ya daga lalan ya daga muryarsa ba idan an ji kabbara ta liman shikenan lalan aikin sa shine ya kira sallah ya yi iqama an fahimta malam Musa ka ji ku malam Musa la da ya kira sallah an zo ya yi iqama dawo ma ba dole shi zai yi ba wani zai iya yi saboda haka idan ana jin kabbara ta liman ba buƙatar da nan sai ya kabbara irin abin da ake a kasashe mu ba mamaki asali da can ya faro ne ba mamaki saboda ba a jin kabbarar liman to shi yasa ladanai suna daga muryarsu sai kuma abin da zama ta mai al'ada ba mamaki zama haka haka al'amari yake to ala yi hali idan ana jin kabbarar liman ladan baya buƙata ba buƙata daga muryar ba sunna ba ce ba mustahabi ba ne hatta maliki ya ce a dama da ke ce ma ba sa son waɗannan inda ana jin muryar a liman sai wanda kuma ke zama da menene hukuncin shafa dais a kai ya ji wani harka ce ta mata sako mai dais ɗin to mai ne man gashi ne ko mai yana gyara to yana canza gashi ga mato baki sosai ana sawa a matsayin mai ne ko don ya mai da gashi ga baki baki wuluk sosai asali akwai sabanin malamai idan mutum yana da farfara ya rina gashinsa da bakin launi a wanda ke ba bakin launi ba ne wannan musmuhu an ba da dama gashin gabari ne gemun gabari ne ka sa bakin launi kamar dais ne ya zama to baki sosai yana walƙiya akwai sabanin mali mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba za a yi saboda hadisai da suka zo suna hana manzala yana hana a yi rini da bakin launi to nan kuma zan asali bakin launi bashi gashin ka baki ne asali to shin zai shiga cikin hannun da aka yi gidan gashi da ba fari ba ne ko ba zai shiga ba kafin nan shi daizin da me ake yi kafin ma a yi halarci ko haramci da me ake yi da wani sinadari sinadarin da ake yi dole a tabbatar ma ya halatta kafin komo ba ma ke zuwa ko wani bangare na alade abubuwa da yawa da ake ana sa alade mutane ba su sani ba da ko wani bangare na alade ba ba zai ko wani mushi dole a tabbatar sos da me aka yi wannan daizin in ji akwai sinadari wanda ke mai halatta ba ka daga nan ma shi kenan kawai an hutar da kai mai halatta dole a tabbatar da wani sinadari ba sinadari wanda yake haramun a ciki sai na kudabe kuma ya zama babu kamanceceniya da mata in mutum yana yin idan kamanceceniya da mata nan shi ma ka san me shi ma an hana ko halal ne ma an hana to idan aka rasa aka tabbatar wannan babu wani sinadari wanda yake haramu babu kamanceceniya da mata to a ranar kila wancan sabanin da aka samu zai iya shiga ciki zai wahala kai tsaye mu ci haramu in dai sinadarin ba haram ba ne ba nan kamanceceniya da mata kai ba zai wahala mu ci haramu to amma rashin yin sa ya fi mi amfanin sa ne asali ba za a yi ba ne kawai kuma wasu matasa da yawa suke yi ko kuɗin kalilan suke yi ha? Ya yi yawa kuma asali ma ai ba a so mutum ba ta lokaci da yawa wajen yi wa jikinsa ado ana son shukuna shukuna ko? A wannan khushuna ba shukuna ba khushuna khushuna kullum mutum ya ado ya shafa mai ya yi har yanzu kamar mace matasan mu irin adal da suke wani har suna da musu zaman to sun bi karkata zuwa ga harkan mata da yawa wajen adal su gashin gashi daban gashin jiki daban gashin kafa daban abubuwan mai na gashi daban mai na jiki daban mai na kafa daban to har yaushe wannan turaren jiki daban, turaren hammata daban, a ta kashe kudi a kan wani. To ba a son ado wanda ke ya wuce mutum ya zama to ma'ana ba komai a gabansa sai rayuwa, wanda kuma sai kashe masa zuciya. Galibi ga masu yin wannan sun damu da wannan sosai, ka ji ba za ka same su wajen karatu, suna da himma wajen karatu ba. Wanda zai duki lokacin awa ɗaya yana a doku kamar mace, to za ka same shi da himma ba. To ala halle yana da kyau a ƙara nazarin shi kansa dayisin da me ake yi. To amma a kai tsaye zai wala kai tsaye haramu, saboda hatta inda gashin fari ne aka rinna da baki akwai sabanin malamai da cewa dai abin da mafi yawan malamai suka tafi akan cewa haramci. Amma nan yanzu don wancan da akwai tadlisi ai, akwai kamar canjin halittar Allah. Allah mai da gashin ka fari, yanzu kana so me ka mai da shi baki, amma wannan tun asali baki ne ko ƙara baki ne yayi. Akwai bambanci da wancan da wannan ya ji kamar ƙarin bayani ne, ko kuma akan bayani da muka yi na jiya akan shan ƙwayoyi, shi yasa ina jira wajen tambayar malam. Ina barin addu'a, yara na biyu suna shaye-shaye, shi ɗayan har ya samu tabin hankali, ina roƙon Allah ya shirye su da sauran yara masu yin wannan. Shi ne abin da muka jiya muka magana muka bari hatsarinsa. Dan adam shi ne hankali, ya rasa hankali ya rasa komai. Ko wannan akwai hannu makiya a jiki, irin yadda ake yada ƙwayoyi, akwai hannu makiya a jiki. Kuma abu ne da yake jawo ana samun kuɗi ta hanyarsa, ana samun kuɗi ta hanyarsa. Kuma harka ce wani sa'ari akwai manya a ciki, yanzu lokacin sai kalan zasa miliyoyi akwai manya a ciki wani sa'ari. Da kuma raunin tabbatar da doka, wanda jami kai bayani raunin tabbatar da doka, inda doka tana da ƙarfi a ƙasa, idan mutum bai bar ƙwaya don Allah ba, amma ya bar wanda bai ji me yake ta wanda bai ji me ba, wanda bai ji bari ba zai ji oho. Domin da sayyidina asar na sayyidina Uthman, inna Allah yazaw bi sultani ma la yazaw bil Qur'an, Allah yana hana a sanadiyar shugaba abinda ba za a hana shi da Alkur'ani ba. In kai wa'azi Allah ya ce, manzon Allah ya ce, ka ji ayoyi, sai mai imani ne zai saurare ka, zai yi aiki da wa'azin da ka yi masa. Amma ka kawo soja da bindiga ya tsaya, duk wanda ya sata, duk wanda za a harbe shi wai zai yi, ba a ji tsoron Allah ba, amma an ji tsoron doka. To in doka ta fitar da doka ya yi rauni, dama za a shiga matsaloli iri. To babba daga ciki ne game da wannan baiwar Allah, ko bawan Allah ya nemi addu'a a dage da addu'a, a dage da addu'a. Sannan kuma tun farko dasa imani a zukatan matasa, dasa imani shi ne abin da fi komai muhimmanci, abi komai muhimmanci. A shekarun baya wajen samar kusan shekara ɗari ke ne, a Amerika sun zo su hana shan giya, suka wayar da kan mutane, suka kashe kuɗi da yawa, suka fitar da bayanai a jaridu, suka kashe kuɗaɗen miliyoyi a wancan lokacin. Bayan wasu 'yan shekaru suka zo suka tarar, to yanzu abinda suka yi na wayarwa na bayanai ya wadatar ko bai wadatar ba, sai suka ji cewa mutane sun matsaru, dokokin kadai ba su yi amfani ba. Amma ka duba lokacin da Allah ta'ala ya hana shan giya, fa hal antum muntahun, kun hannu? Sahabbai mun suka ce intahayna ya rab. Kuma da zuwa cikin hadisin Anas yace lokacin sai ka ji a ci a wannan titunan Madina giya na kwarara, kowa sai ya samu tulun giya sai ya zubar da giya, kowa ya samu tulun giya sai ya zubar da giya, nan take ba jinkiri ba komai. dan ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aznam an fara kina su da imani ya ayyuhal ladzina amanu lokacin suke suna da imani nan take suka bar abu to shine magani mafi muhimmanci wato ba da tarbiya ga matasa da sa musu imani kuma kamar da yake a kowane taro dan da malamai da muka yi kafin Ramadan an tattauna abubuwan da ya kamata a yi a Ramadan a lura da su wajen tafsiri akwai malaman da suka faɗi tajribar da suka yi za su zo unguwa su samu ƴan kwaya su tara su su zauna da su su ba su nasiha su ba su karatu to ya kamata ne lokaci ya yi limamai masu wa'azi masallaci a unguwa masallaci dama yana da rawar da zai taka wajen ciyar da al'umma gaba ba wa'azi ne da sallah kadai ba masallaci guri ne na gyara zamantakewa na ba da tarbiyya abubuwa da dama za a yi a masallaci to yana daga cikin mas'uliyat ya kamata ya zama daga cikin mas'uliyat responsibility na limamai su rika tara matasa na unguwa musamman 'yan kwaya don yanzu an watsar da su ne wannan 'yan kwayan da aka rabu da su wannan 'yan kwayan ne rabu da su to kuma suka dawama a kan shan kwayan nan bara hatsari ne a kansu da kuma hatsari ne a kan al'umma don wanda shi zai kawo kashe-kashe za ka yaro matashi da wuka a kafa da kuka a kwankwaso shekara 15-16 ya sha kwaya ya yanka wancan ya yanka wancan ya yanke wancan ya yanke wancan ya zo ya yi zage-zage ya ci mutuncin mutane to kaga akwai hatsari to shi yasa yana da kyau limamai su fito da tsari na wato zama da 'yan kwayan nan an cikin goma ka samu ka fitar da mutum biyu ai ka aiki ka rage barna don musulunci rage barna ake so ko dai bai bar gaba ɗaya ba ya rage wani abu kuma wani sa'ani rashin aiki da muka bada shekaran jiya shi ma ya taimaka mutane suka zama to idle suna zaune ba abin da suke ba makaranta ba aiki ba to wannan zai iya kawo kowane abu to waɗannan matakai ya kamata abin iyaye su tashi tsaye a wajen kula da yaransu su waye abokansu me suke yi da kuma dagewa da addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala matasan mu da suka jarrabu da wannan bala'i Allah subhanahu wa ta'ala ya raba su da wannan bala'i Allah ya raba su wanda kuma ba su fada ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su jiya mun kai ƙarshen aya ta 29 ko 28 28 to kuma insha Allah zamu shiga gaba da aya ta 29 a cikin suratul Hud kisar annabi Nuh alayhi salam wa yaqul la as'alukum alayhi mala
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون
نعم الله تعالى كتب ويا قوم يا قوم تانين لا أسألكم عليه مالا ba zan tambaye ku wata dukiya ba akan wannan da'awa da nake mu in ajri illa ala Allah la da na baya ga kowa illa kawai a gurin Allah yake wa ma ana bi tarij alladhina amanu ni ba bai koran wadanda sun yi imani ba innahum mulaqu rabbihim domin lalle su masu gamawa da ubangijin su ne walakinni sayyidani arakum ina ganin ku qauman wasu mutane ne tajhaluna da kuke jahilta to kamar yadda jiya muka yi bayani annabi Nuhu alaihi salam ya kira mutanen sa zuwa ga tauhidin Allah su bauta wa Allah shi kadai, to shi ne wasu daga cikin masu fada'a ji a cikin al'ummarsa, a cikin mutanensa, manyan gari suka ce ba za su yi imani da shi ba, saboda shi mutum ne, saboda kuma kaskantattu a cikin gari su ne suka yi masa imani. So, ba su da wata falala a kansu, annabi Nuhu da mabiyansa ba su da wata falala a kansu, saboda haka ba za su yi imani da su ba, bal ma suka ce na zunnukum kadhibina ko muƙaryata ne. To shi ne annabi Nuhu alayhi salam ya ba su jawabi a dunkule, cewa ya za ku yi idan na zama akwai hujja ku fara, kina da hujja da gurin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ya bani annabta, ko kuma kun kasa fahimtar hujja da Allah ta'ala ya bani, fa ummiyat alaykum, Allah bai baku basira da za ku fahimci hujjar da Allah ya bani ba. Saboda haka mu ba za mu tilasta ku sai kun karbi hujjar ba, sai ku fahimci hujjar ba, tunda kun ki ku fahimci hujjar bi aiki da ita, za mu tilasta ku ba. To nan ma annabi Nuhu alayhi salam ya ci gaba da ba su jawabi, ya ci gaba da ba su hujjojinsa, ya ci gaba da ba su wato mawkifinsa, matsayinsa, ya faɗa musu matsayinsa. Wa ya qaumi, ya ku mutane na, kamar da jiya muka yi bayani wannan uslubi ne na talattuf, tausasawa, akwai jin kai a ciki, ya sake nanatawa. A ayatul makaranta jiya kana yace ya qaumi, nan ma yace wa ya qaumi, ya ku mutane na, muka ce dama yana daga cikin sifofin annabawa, manzanni tausayawa waɗanda suke kiran shi, domin sai idan mutum ka tausaya masa ne zai saurare ka. Asalin da awar ma ai tausayi ne, mutum yana kan bata ko yana kan kafirci, dan tausayin da kake masa kana so ya fita daga cikin wannan kafirci ya dawo cikin imani. Amma musulmi ne yana kan sabon Allah subhanahu wataala, sabon Allah nan zai iya kai shi halaka, ya samu kansa cikin wutar jahannama, baka so ya samu kansa cikin wutar jahannama, baka so ya shiga wutar jahannama. Saboda haka za ka masa da'awa, ka kira shi zuwa ga hanyar tafarkin tsira. Saboda haka da'awa an gina ta ne a kan tausayi da jin kai. To shi yasa mu Allah ta'ala ya dunkula zance ya ce dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To shi yasa ba a son tsanani sai gurin da ya kama, domin al'asul an gina addini ne da'awa a kan rahma. In taushin ba zai amfani ba sai a dan tsananta a magance wannan matsala, sai kuma a koma ga tausayi. To shi ne yake cewa wa ya qaumi, ya ku mutane na, la as'alukum alayhi mala, la as'alukum, ba zan tambaye ku ba alayhi, ma'ana alal madhkur, akan abubuwan da nake fada maka, nake fada muku. Abauta wa Allah akwai azaba, ku gyara halinku, ku yi imani, akan abin da nake fada muku, akan da'awa da nake yi muku. Ba zan tambaye ku malan ku bani wata dukiya ba, ban tambaye ku wata dukiya ba. Ni manufa ta ita ce ku fahimci saƙo da na zo da shi, ku yi imani da Allah, ku samu rahmar Allah, mana buƙatar dukiyar ku. Domin in na tambaye ku dukiya, wannan zai zama to da nauyi a gare ku. Rashin idan ba ba da dukiya ba, ba za ku yi imani ba. Na samu ku sharadin dole sai kun bani dukiya kafin imanin ku ya tabbata. Dukiya tana da muhimmanci a gurin ku, zai yi muku nauyi ku bada dukiya, kuma wannan sai ya hana ku mai imani. Saboda haka ni ban roke ku ku bani a dukiya ba. Domin ma abu na biyu kuma, kada ku tuhumce ni cewa na zo na fara da'awa ne, na zo na ce ni annabi ne don neman duniya, don neman arziki. To ba don arziki ba, ba don neman arziki ba, ba don neman duniya ba, wannan saƙo ne Allah madaukakin sarki ya bani na zo in isar muku. Wannan rashin kuɗaɗe kar ka nunawa wanda kake musu da'awa buƙatarka, ka nuna musu ba wani abu suke ne ba, yana daga cikin min anjihi asalibid da'awa, min aqwa asbabi najahid da'awa, yana daga cikin manya-manyan abubuwa dalilai da suke sa da'awa ta samu karbuwa. In mutane wanda kana kiransu kana musu wa'azi, musamman in yi zamana masu hali ne, dan talakawa ba su da matsala, dama mai suke da shi balle za su tsara, za ka nemi wani abu, kai ma wani sa'ili ka zo da rigarka mai kyau, ina kallon ka ko malam zai bada wani abu ko ba ga bane to ana magana da jama'a sun hali in kana musu wa'azi in suka fahimci cewa kana neman wani abu ne to da wata fadi shugabanni ne ko sarakuna ne ko masu kuɗi ne to babban jarinka babban kimarka babban makaminka shine alqana'a idan kana da wadatar zuciya babu ruwanka da ma abun hannunsu kuma za su rika kokarin su za su rika kokarin nuna maka lalle abin da suke da shi yafi naka in mai mulki ne zai fara zai kokarin nuna maka mulkinsa yafi da'awa da suke yafi ilimin da suke dauke da shi in mai kudi ne zai kokarin nuna maka dukiyarsa tafi da'awa ta haka zai kokarin nuna maka da farko kamar yana so ya girmama ka ne amma ba wannan ba in ka ce ashe wannan gaskiya ne ka shiga ciki to ya samu abin da yake so ya kama ta shi kenan saboda haka annabi kuma da yawa daga cikin annabawa sun faɗa wannan ba ma tambayar ku wata dukiya akan da'awa da muke sako ne na Allah za mu isar zuwa gare ku to annabi Nuhu alaihi salam yana cewa dukiya ba matsala ba ce a gurinsa domin su mutanensa masu wada'aji daga cikin dalilai da suka sa su suka ƙi su yi imani da annabi Nuhu alaihi salam kasancewar annabi Nuhu ba ya da wadata mabiyansa ba su da wadata kuma inda kuka damu da dukiya ni ban damu da dukiya ba ni damuwa ta ita ce ku karbi sakon Allah subhanahu wa ta'ala wa ya qumi la as'alukum alayhi mala in ajri illa ala Allah ladana yana ga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya aike ni ya aiko ni a matsayin manzo ina isar da sakon Allah kamar yadda ya umarce ni Allah shi zai bani ladar Allah shi zai bani ladar abinda nake yi to wannan ana nuna mana da iya malami mai wa'azi duk abinda yake yi ya sa Allah a gaba ya nemi ladansa da gurin Allah subhanahu wataala in ka yi don Allah don ɗaukaka addinin Allah Allah ba zai kyale ka ba kuma ya tafi Allah ya ji Allah makharijin Allah zai kawo maka mafita ta yadda ba ka tsammani ga kafirai ma Allah yana girmama su balle mai da'awa Allah ba zai tura sa gaba inda akwai imani a zuciyarka da cikakken tawakkali tawakkali kuma abinda kake yi kana yi ne saboda Allah wannan kuma harka ce ta zuciya kai ne za ka sani tsakaninka da Allah ne mutane abinda suka gani na zahiri da gurin da shi za su yi aiki zuwa gurinsu kana tafsiri kana wa'azi don Allah kake yi da shi za su yi aiki na zahirinka amma abin da kake ce a cikin zuciyarka kake ji a cikin zuciyarka wannan shi yake da wahala wannan babu wanda zai yi hukunci a kanka in ba kai ne ka furta ba in ba an ga wasu alamu na zahiri ƙwarara ba wannan tsakaninka da Allah ne Allah ta'ala shi zai hukunci qul hadhi sabili ad'u ila Allah saboda haka ud'u ila sabili rabbika to Allah ba mu ikhlasi
amin
annabi Nuhu alaihi salam ya ci gaba da cewa wajen ba su jawabi wajen mayar musu da martani akan shubuhoyi da suka kawo wa ma ana bi tarijil ladina amanu ni ba mai koran wadanda sun yi imani an fahimta to wannan na nuna cewa sun nemi annabi Nuhu ya kori wadanda suke tare da shi wanda sun yi imani ba wannan wani tarko ne suka shirya da farko suka ce kai mutum ne ba mala'ika ba ne ta yaya za mu yi imani sannan kuma wanda suke tare da kai mutane ne kaskantattu kuma sun yi imani da kai ba tare da sun yi zurfin tunani ba tunda sun yi zurfin tunani da ba su yi imani da kai ba ku da wani fifiko a kanku kai kuma makaryata ne to sai kuma can wani lokaci kuma suka nemi ya kori waɗanda suka yi imani da shi daga cikin talakawa ma'ana in kai haka za mu yi imani da kai na ma wani tarko ne su ba su yi imani ba kuma suna so su raba shi da mabiyansu to shine ya ba su jawabi ni ba zan kori waɗanda sun yi imani ba domin duk wanda ya yi imani da Allah bawan Allah ne yana da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala domin idan na kore su ai na hana su imani kuma Allah ya aiko ni ne domin in kira mutane sun yi imani bai sun yi imani saboda haka su ne mutane na ta annabi Nuhu alaihi salam wato ya saki wato jaddada musu ijje musu innahum mulaqu rabbihim, lalle su masu gamuwa da ubangijinsu wanda sun imani da shi. Ma'ana wannan kamar ta alili ne, dalili ne yake bayarwa na rashin koran su. Bazan kore su ba dan me? Saboda ai gobe kiyama za su gamu da ubangijinsu, Allah shi zai saka musu. In sun imani da gaske, Allah ya san da imaninsu. In sun yi aiki nagari, Allah ya san da abin da suka yi, Allah shi ne zai saka musu akan aikin lada ko aikin imani da suka yi. Annabi Nuhu alayhi salam da wannan yana so ya girmama su ne, ya nuna matsayinsu. Mutanen da sun yi imani da Allah, kuma gobe kiyama za su gamu da ubangijinsu. Ubangijinsu shi ne zai musu hisabi, domin natijar mulaqu rabbihim, sun gamu da ubangijinsu, akwai shi Allah shi zai musu hisabi, ya saka musu da abin da ya dace da su. Kuma a cikin wannan fadansa, mulaqu rabbihim, masu gamu da ubangijinsu, ya nuna tsoronsa, kada ya kore su. Bayan su sun imani ya kore su, gobe kiyama Allah ya ce da su, dan me ba ku imani ba? Su ce, ya Allah, mun yi imani da shi, Annabi Nuhu ya kore mu. Kaga anan, in hakan ya faru, waye mai laifi? Hasha lillah, wannan misali muka bayar, an da hakan zai faru, kaga Annabi Nuhu shi ne zai zama tunda zai. To, a cikin fadarsa, mulaqu rabbihim, za su gamu da ubangijinsu, ma'ana akwai hisabi gobe kiyama, saboda ta yaya zan kore su? Ba mamaki in kore su, gobe kiyama su tsaye da ni a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ita Annabi Nuhu ne ya kore mu. To, saboda haka ni ba zan kore su ba. Sai yake cewa, innakum walakinni sai dai ni arakum, ina ganin ku qauman, wasu mutane ne tajahadun da kuke jahilci. Duk da bayanin da ake baka fahimta, kuna jahilci. Ba ce ba faɗi abin da suka jahilta ba, domin ya kushi komai da komai. Ma'ana duk abin da ya dace su sani ba sani. Kasan jahilci ai mataki-mataki ne. Inda akwai abubuwa guda goma da ya kamata a san su, kai ka san guda uku. Akwai jahilci tare da kai, amma da sauki ai akan mutumin da yake a guda goma nan bai san komai ba. Goma nan duk bai sani ba. Kai amma a cikin goma nan ka san guda uku, ka san guda hudu, ka ga naka da su. To, shi ne na fita, innakum ku mutane ne ta jahiluna, kuke jahiltar duk abin da ya dace. Fadin ku cewa ni ba mala'ika ba ne, jahilci. Fadin ku cewa waɗanda sun yi imani da ni talakawa ne, miskinai ne, marasa galihu ne, ba su da daraja, wannan ma zance ne na jahilci. Ku ba ku san girman Allah ba, Allah da ya halicce ku ba ku san da shi ba. Ku ba ku san maslahar ku ba, inda kun san maslahar ku da awa da nemi ku da kun karba, kuma ku jahilai ne. Ba ku san cewa daraja ba a cikin dukiya kadai take ba. Ku daraja a gurin ku shi ne a zamanto manyan gari masu dukiya, wannan ba su da dukiya, saboda haka su ba mutanen kirki bane. Wannan jahilci ne yasa kuke fadin wannan. Amma inda kuna da ilimi ko san abin da ya dace, da ba ku fadi wannan din ba. Annabi Nuhu alaihi salam ya ci gaba da cewa aya ta gaba, wa ya qaumi, ya ku mutane na, nan ma talattubi, ya saki ya kanana na, ya ku mutane na, ya ku mutane na. Wannan duk yana nuna maka irin hakurin da annabawa suke da shi. Man yansuruni minallah, man yansuruni minallah, wane ne zai taimake ni daga Allah? Ma'ana wane ne zai taimake ni daga azabar Allah? Man yamna'uni min azabillah, wane ne zai hana ni daga azabar Allah? In tarattuhum, idan na kore su. Kamar da kuke so in kori waɗanda sun imani, idan na kore su, kaga na fusata Allah ne, na yi abin da Allah subhanahu wataala ya hana. To, idan na abin da Allah ta'ala ya hana, Allah zai mun ukuba, zai mun azaba a kan laifin da nayi, waye zai hana ni? Man yansuruni minallah, ma'ana babu wanda ya isa ya hana ni daga azabar Allah. Saboda haka ba zan kore su ba kamar yadda kuka so, domin koran waɗanda sun yi imani zunubi ne da zai jawo fushin Allah. Ina ka fahimci wannan fadinsa, man yansuruni minallah, man yansuruni minallah, wannan shi yasa aka wannan shi nuna cewa koran mu'minai daga gurin da za ka samu imani daga majalisun ilimi saboda wasu manya zai jawo kushin Allah to shasa ta manyan suruni min Allah in daratuhum an fahimta to rashin koransu da ba su matsayinsu abinda wannan zai haifar shi ne a girmama su annabi Nuhu ya girmama su domin su ne mutanensu wancan komai matsayinsu komai mukaminsu komai dukiyarsu su tunda ba su yi imani da shi ba ba mutanensu ba ba su cancanci ya karrama su ya girmama su ana fahimtar girmama mu'mini kada ka wulakanta mu'mini dan shi talaka ne kada ka wulakanta mu'mini dan shi ba 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 da mukami kana girmama fasiki dan yana da dukiya kana girmama fasiki dan yana da wadata kana girmama fasiki dan yana da sarauta ranka ne dai kaza da kaza amma bawan Allah sali ka kashe mu'mini makarantar alqur'ani ne mai riko da sunna ne mai wa'adin Allah hidima ne amma dake dan talaka ne kana wulakanta shi wannan ba hada annabawa bane ba hada mutanen kirki bane kun fahimta domin matsayi a gurin Allah shine imani ya tabbata a hadisin Abu Huraira cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubba ash'ata madfu'i bil abwab law aqsama ala Allah la abarra akan samu ash'ata mutum ne talaka gashin samu ba bai samu ya gyara gashin sa ba da kura a jikin sa yana cikin in tsum yar yar tsumma riga ma ba ta da kyau jikin sa da datti saboda talauci madfu'in bil abwab in ana wani taro mutane suna zuwa idan ya zo zai shiga za a kore shi kai koma mana ba ana haka ana taro ka je sai a kalli takalmanka a kalli rigarka a kalli hulanka ya dace ka shiga gurin sai ka shiga bai dace ka shiga gurin ba ba za ka shiga ba kisa da mana zo habi baya Allah ji kan manjabar ce shi ne manjabar ne suka je wani taro shi mal jabar ya sa manyan kaya babbar riga malum shi mana zuhab da faranga ba babu malum malum jabu shi ne a gaba ana tafiya kawai aka zabe shi kai malum ko kai manjabar ya wuce aka mai da shi manjabar ya je zo na can juya ba mana zuhab mana zuhab yayi a bashi ya shiga aka na shi wannan da jimawa kafin ya shahara a san shi a ko ina da ina amma bayan ya shahara a san shi a ko ina da ina ai ba wani ba bai hana shi to shi ne majafar ya zo ya dawo ita ai muna tare muke da shi to ta mana ka shiga to kaga nan yanzu sun lura da me zahiri duniya ba su kalli imaninsa ba ba su kalli shi malami ne mai wa'azi ba duk ba su kalli wannan ba to shi ne manzo Allah ke cewa ta yi mutum ya zo guri da ya tsummasa da korarsa a jikinsa madufu bil abwab ya ce koma za a kore shi ba ba shi shiga ba wannan kallon da mutane suke masa gina amma a gurin Allah ya matsayinsa law aqsama ala Allah la abarra inda zai rantsa yace ya Allah a saukar da ruwan sama Allah zai saukar da ruwan sama ya Allah na rantsa maka Allah zai kubutar da rantsuwarsa Allah ba zai bashi ya kafara ba ya Allah sai ka warkar da na rantsa maka ya Allah sai ka ba wani lafiya sai Allah ya ba wani lafiya matsayinsa ya kai wannan a gurin Allah amma ka gan shi sai ka ture shi ka ture shi dallaba masan da kira baka mare shi ka zage shi amma ga matsayinsa a gurin Allah to wannan duk yana karantar da mu kada rayuwar duniya ta ruɗe mu ya zama ma'aunin matsayi
da girma duniya kawai kamar yadda yake ke faruwa yau in ba ka da kudi akwai matsala malam ba ka da kaza akwai matsala in ba ka da kaza akwai matsala an manta da yake mu manta da Allah kuma Allah sai ya kyale ka in ba abin duniyan ka samu ba ka samu martaban ba kuma tunda haka ka gina a zuciyarka imaninka ba zai maka amfani ba addininka ba zai maka amfani ba kawai shi duniyan nan kawai shi ne zai saka samu matsayi sai Allah ya barka da duniyar ya sa karin mutum ya rena kada ka rena kowa musamman dan Allah ya maka wata ni'ima ni'ima ta dukiya ko mukami ko ni'ima ta ilimi ana ganewa to wannan shine babban darasi zamu fahimta wannan daga cikin darussa zamu fahimta a wannan aya kuma koran manya nagari su nemi annabawa su kori waɗanda suke tare da shi ba a kan annabi Nuhu ya tsaya ba kusan kowane annabi masu fada aji a garin suna neman sa da yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi makafirin Makka sun nemi yayi wannan wala taqul lil ladina rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ku kori waɗanda suke tare da kai suna bauta wa Allah da safe da maraice neman yadda Allah kawai suka sa gaba ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay hisabusu daban hisabun ka daban in san idan Allah ya san da zamar su shi zai musu hisabi in ba su daidai ba Allah ya san tunda da sun yi imani da kai sun yi da Allah sun yi da manzo to ka karbe su a matsayin haka kada ka kore su to Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ولا أقول لكم عندي خزائن الله
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
نعم أنا ابنه عليه السلام يأتي قبل هو متعنى بياني ورولي موسو شبه ينسو ينبير موسو دمرتني ولا أقول لكم بذنشي لكوبة عندي خزائن الله ina da taskokin Allah wala a'lamu al-ghaiba ni kuma ban san gaibi ba wala aqulu bazan ce ba inni malakun lalle ni mala'ika ne ba wala aqulu bazan ce ba lil ladina tazri a'yunukum ga wadanda idanunku suka raina su lan yu'tiyahum Allahu khaira Allah ba zai ba su wani alkhairi ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi fi sanin abin da ke cikin zukatansu inni idan la minal zalimin idan nayi haka abin da kuke so to lalle ne zaman to daga cikin azzalimai to wannan raddi ne tafsiri wajen fada sakala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiz alaykum anulzimukum wa antum la karihun raddi ne mujmal wato shine tushen da ya aza domin ya dora wasu abubuwa a kai to alayki cewa wala aqulu lakum bazan ce duku ba indi khaza'inullah akwai taskokin Allah khaza'in dan mu khazina ma na taskoki duke masu yawa bazan ce muku dukiyoyin Allah na guri na ba kamar inda yake bazan tambaye ku dukiya ba ku bani wata dukiya ba to haka nan dukiyoyin Allah subhanahu wataala ba sa guri na ba zan muku ƙarya ka ce ina da dukiya mai yawa ba kada jijin bayani da nemi ku ba zan tambaye ku wata dukiya ba ku dauka cewa yana da wata dukiya babu dukiyar Allah guri na babu dukiya a guri na ba zan yi wannan da'awar ba in nuna na isa ina da komai alhali kuma abin ba haka yake ba abinda kuke so shi ne in nuna wadata ina da wadata bal ma zan iya wadata wasu ma zargin da kuke yi wa mutane na wanda suka bi ni talakawa ne ba su da komai a hannunsu. Ni ba zan buga kirji cewa ina da taskokin Allah zan wadata su in ba su dukiya ba, wannan ba aiki na ba. Ni da isar da sako dukiya ta Allah ce, Allah madaukakin sarki shi ne zai wadata wanda ya so. Ana fahimta? Wala a'lamul ghaib, kuma ba san gari ba, ban san me zai faru gari ne ba, ban san me zai faru gari ne ba. Gaibu shi ne abinda ya buya, abinda ba ka ganinsa, abinda ba ka jinsa, abinda ba ka iya shinshina shi, abinda ba ka iya dandana shi da harshe, abinda ba ka iya taba shi. Kuma wannan shi ne tafarki na annabawa. Dukkan ni annabawa idan sun zuwa jaba musan gaibu ba, ba mu san gaibu ba. Kullu ya'lamu fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, an nafi wal ithbat. Shi Muhammad Amin Shinqidi ita wannan min aqwa aswab al fadhil umum, an nafi akawo sunna al ithbat. Kullu ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba, wanda suke san mai, wanda suke kaza, duk ba wanda ya san ba wanda ya san abin da zai faru nan gaba illa Allah sai Allah. Amma sai da annabawa Allah ya ina sanar da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wani abu da mun sani ba, gaibu ne a gurin mu, amma a gurin sa ba gaibu ba, dan me dan Allah ya sanar da shi. Duk rikima da ake yi kan cewa mun san Allah, annabi ya san gaibu ko bai san gaibu ba, akan abubuwan da Allah ne ya sanar da shi wanda mun mu sani ba, ana cewa gaibu. Amma akwai dalilai da yawa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa in ba Allah ya sanar da shi ba, shi ma ba zai sani. Babban dalilin hadisatul ifk da kuma da suka kwanta a wani guri ɗayar wuya nan na Aisha ta tsinki ta fadi, kuma abin karkashin raƙumi har aka kwana aka suka da ayata yamu, ba san manzo Allah bai san cewa ƴar wuya ɗin a karkashin raƙuman nake ba, inda ya san gaibu ba guri ne da ya kamata su sauka ba. An fahimta? Ta irin wannan dalilai suna nan dubu. Amma kuma duk wanda ba ya san gaskiya ba yadda ka iya da shi, ba yadda za ka yi da shi. Misalin dalilin ya kawo sai a nan fadakar da mutane a wuce, wannan rigima ba ta ƙare ba, don ba gaskiya ake so ba. Ba wanda zai rage wa manzon Allah kimarsa, duk wanda bai yarda da martabar manzon Allah ba shi ya cutar da kansa. Amma kuma ba haƙƙinka ba ne ka ɗauki wani haƙƙin Allah ka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan bai zama wajen girma manzon Allah. Kuma rashin tabbatar masa da abin da Allah bai tabbatar masa ba bai zama wajen tauye haƙƙin manzon Allah ba. Amma fa ga wanda ya fahimci haskin Alƙur'ani ya fahimci haskin sunnar manzon Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. To wala a'lamu al-ghaiba, ba san gaibu ba. Wannan da kuke musu ba su da matsayi talakawa ne, ba mu hankali bai Allah ya ɗaukaka su. Ku da kuke takamar matsayi da wadata da mulki, ba mamaki gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta abin da zai faru nan gaba, Allah kadai shi ya sani. Wala aqulu inni malak, kuma ba zan ce inni zalle ni malakun mala'ika ba, domin sun kawo shubha suka ce wa ma naraka illa basharan mithlana, mutum irin mu bai kamata ya zama to me annabin da zai jagorance mu ba, mala'ika ya kamata ya zama to shi ne wanda zai jagorance mu. Saboda haka ni dama can ban can ku ni mala'ika, ni dan adam na yadda ni dan adam ba san gaibu ba, babu taskokin Allah a gurina, ni manzo ne mai isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga anan ya ba da jawabi akan shugoyi da suka kawo, eh abubuwan da kuma waɗannan a ra'ayinku da fahimtanku ne, amma ni a matsayin na manzon Allah wannan ba a sa ni wannan ba, wannan duk abubuwa haƙƙoƙi ne, iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma waɗansa wala aqulu inni khaza'inullah, kamar yadda muka yi bayani akwai mai da martani akan tuhumar da suka yi musu cewa ai su talakawa ne, talakawa ne talauci ba muka jawo kanmu alana taskokinsa yana arzuta wanda ya so. anan ayar ana fahimtar tawadu'i na annabawa dan Allah ta'ala ya ba su annabci ko su ko da wasa ba za su yi jinkurin nema wa kansu wani matsayi da Allah ta'ala bai ba su ai matsayi na manzanci matsayi ne kuwa amma wannan ba zai sa su wuce gona da iri duk annabawa haka suke faɗa ba mu bayin Allah ne mu bayin Allah ne masu isar da saƙon Allah ne Allah ne zai kaza Allah ne kullum suna alakanta mutane da Allah ne su suna tabbatar da cewa su manzanni ne masu isar da saƙo ku duba abin da annabi Nuhu yake faɗa la aqulu lakum indi khazainullah ba zan ce zan iya wadata ku ko arzuta ku ba ban san kai mu ba ni kai na gobe me zai faru gare ni bai sani ban sani ni ba mala'ika ba kawai tabaru tsayawa a daidai matsayin da suka sa ba sha sa wani zo kurman zara ce masha Allah wa shi abinda kai da Allah kuka so shi ne zai wakana ce a'a bal ba haka bane gabar ba darwa bal masha Allah wa shi abinda Allah shi kadai ya ga dama shi ne zai wakana dan me suke wannan domin su annabawa manzanni sun fi kowa sanin Allah gurgudan sanin Allah ka gurgudan tawadu'in ka ga Allah gurgudan ne santar ka daga Allah gurgudan nuna girman kanka ka ji cewa kai yanzu ka kai wani matsayi da wannan ake auna imanin mutum yana da kuma da ake auna imanin mutum yaya kaskantar da kai ga Allah dan Allah ya baka wani matsayi Allah ya baka ilimi to wannan ana fahimtar tawadu'in annabawa ba za su wuce iyakar su to wannan akwai wa'azi da darasi ga masu wa'azi da malamai ka tsaya daidai matsayin da Allah ya ajiye kada dan ka zama to da'iya malami ka rika kirkirin abubuwa kana ganin ka kai wani munzali to shi yasa abin takeici ne irin wasu wadanda suka dauki tafarkin sufanci asalin sufanci ya fara da manhaji mai kyau saka cikin sufaye amma a aqidar su ahlus sunna wal jama'a amma nan ita ne da sufanci na farko zuhudu gudun duniya wanda gaba aka shigar da cikin sufanci wasu abubuwa daban mutum ya rike sifar Allah dan ga shi wali yace zai iya kubutar da mutane daga wutar gobe kiyama zai abu ba mutane aljanna din anan duniya ko idan ka ga hoton shi kai dan aljanna abin da annabawa ma suna ba sa fada to ya ga duk sanda mutum ya bar tafarkin sunnar manzo Allah babu inda ba zai fada ba inda zai fada saboda dole mutum ya zamanto mai tawabu'i musamman ga wanda Allah ta'ala ya ba shi ilimi ya tsaya matsayin da Allah ta'ala ya zaunar da shi lokaci yayi ko to saboda haka dole sai mu tsaya nan gaba da to wannan nukar muhimmiya ce ba ce babu waliyi ba amma wani irin waliyi waliyin da zai aiki da alkur'ani waliyin da zai aiki da sunnar manzon Allah waliyin da zai tsaya akan aikin magabata ko ko waliyin da zai zo mai ce akwai abin da ke alkur'ani ko waliyin da zai zo ya ce bai baya sai zai fada da sunnar manzon Allah ko waliyin da zai zo ya rusa fahimtar magabata wannan ma'auni da Allah ta'ala ne ya ce akwai waliyi ai ba kyale ba ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ميت
الذين آمنوا
الذين آمنوا وكانوا إيش الذين آمنوا من الذين إيمان بيت واتقوا ميت
وكانوا
يتقون كل المسلمين كم صورة الله دك أبو النسيجنا مراءة التقوى to amma mutum ya kai matsayin da yace shi ba yanzu shari'a ma ta sauka daga kansa ba ma shi ba hatta almajiransa ba sai sun sallah ba yanzu hatta anan garin ba ana samu kwai wanda ba ta sallah to kuma da kuma shi addini in kuma kai magana ta wannan ba dai musu a ce kana zagin waliyyi ina zagi ana ashe idan haka ne babu duk wa'azin sai a rufe ko in da kana duk wa'azin sai a rufe ai ko wannan a rufe ko ban nasiya kenan in ka san abin da yake ba dai dai ba suka ce kai zagi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye su da mu gaba daya Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya ba mu zama lafiya wannan kasar tamu da sauran kasashen musulmi wadanda suke neman da sharri Allah ya shiga tsakaninmu da su subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk